Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan kun wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu, za ku ji cewa a yau 15 ga watan Oktoba aka yi bikin tunawa da matan da ke zaune a yankunan karkara a duniya, wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin duba irin kalubalen da mata mazauna karkara ke fuskanta.
Muna nan muna wahala, muna kan Allah ya dama, nan muna san wahala, amma Allah ka mana sauki.
Kamar mu wani irin wahala na menene?
Kamu da marayu.
Sannan za ku ji cewa hukumomi sun bude makarantun boko a yau a Damagaram da ke Jamhuriyar Nijar, bayan da suka kwashe watanni a rufe sanadiyar annobar coronavirus. Sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda shi ma zai dubi kan yadda makarantu suka bude a wasu yankunan Najeriya. Baya ga haka, akwai mu dauke da labaran wasanni daga Najeriya. Kamma fa duka, sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, ta ce mai yiwuwa matasa da mutane masu lafiya za su jira zuwa shekarar 2021 kafin a yi musu allurar rigakafin COVID-19. Shugabar masana kimiyya ta hukumar ta WHO, Chinmaya Somenantana, ta fadawa yau Laraba cewa hukumar lafiya za su fi ba da fifiko ga batun kiwon lafiya da ma'aikatan da suka fi fuskantar annobar, kamar jami'an tsaro da masu ba da agajin gaggawa, sannan tsofaffi. Somenantan ta ce tana fatan za su samu akalla allurar rigakafin corona ɗaya mai inganci zuwa 2021, amma ta ce ba za ta wadatar ba. Ana sa ran allurorin rigakafin COVID-19 sama da 170 suna matakai daban-daban na gwaje-gwaje a duka duniya, ciki har da guda 10 da suka shiga mataki na ƙarshe da ake gwadawa akan mutane da yawa. Babban kamfanin harhaɗa magunguna na Amurka, Johnson & Johnson da AstraZeneca, sun dakatar da gwajin na mataki na ƙarshe na baya-bayan nan na allurar rigakafin, bayan da ɗaya daga cikin waɗanda ake gwada maganin a kansu ya kamu da rashin lafiya. Akalla mutane 30 sun mutu sanadiyar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma ambaliya a kudancin Indiya, a cewar jami'a a yau ɗin nan Alhamis. Wani jami'in yankin ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP a garin Hyderabad, inda nan ne wurin da manyan kamfanonin fasahar zamani suke, cewa mutum 9 sun mutu a lokacin da bango ya faɗo musu, kana wasu mutum 10 sun haɗa da waɗanda wutar lantarki ta ja su da kuma waɗanda ruwa ya ci su. Wasu hotunan abin mamaki sun nuna yadda ruwa yake tafiya da motoci, gadoji da ambaliyar ruwa ta mamaye su, da manyan motoci da suka makale akan hanyoyi da ambaliyar ta mamaye jiya Laraba. Haka nan, wasu iyalai 8 waɗanda suka tsaya a barandarsu suna kallon ruwan, su ma ruwan ya tafi da su sakamakon ambaliyar ruwan kwatsam a garin Hyderabad. An gano gawawwakin 2 daga cikin su, kuma ana ci gaba da neman sauran 6, inji jaridar Times of India. Dan tura ma'aikata daga rundunar sojan ƙasa da kuma jami'an agajin gaggawa don kwashe mazauna garin da suka makale. Ma'aikatan kashe gobara sun shiga rana ta 5 yau Alhamis a kokarinsu na kashe gobarar daji a wani gandu a tsaunin Kilimanjaro, wanda shi ne mafi tsayi a Afirka. Ministan albarkatun ƙasa da yawon buɗe ido na Tanzania, Hamisi Kigongalla, ya faɗa jiya Laraba cewa wutar tana barazana ga yankin muhallin halittu, wanda ke ɗauke da halittu daban-daban da suka haɗa da tsuntsaye, macizai da kuma dangin kadangaru. Kigongalla ya ce busasshen yanayi, iska mai ƙarfi da kuma wurin da gobarar ta tashi na kawo cikas wajen ƙoƙarin shawo kanta. Jaridar Citizen ta rawaito cewa Kigongalla ya faɗa jiya Laraba cewa wanda za ta sayo jirage masu saukar ungulu domin ƙarfafa yaƙi da gobarar daji. Ya kuma murci hukumar kula da gandun daji ta Tanzania da ta inganta kayayyakinta na kashe gobara. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Kyrgyzstan, Sooronbay Jeenbekov, ya yi murabus yau Alhamis bayan an shafa kwanaki 10 ana tashin hankali biyo bayan takaddamar zaɓe. Yana cewa yana son ya kauda rangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga waɗanda suke neman ya sauka da kan kujerarsa. Kyrgyzstan ta faɗa cikin rikici tun ranar zaɓen 'yan majalisa na ranar 4 ga watan Oktoba, wanda 'yan adawa suka yi watsi da shi bayan da aka bayyana abokan Jeenbekov a matsayin waɗanda suka lashe zaɓen. Bayan da magoya bayan 'yan adawa suka fantsama kan titina da kuma kwace gine-gine na gwamnati, hukumomi sun soke zaɓen. Jeenbekov ya sanar a makon da ya wuce cewa zai murabus, amma wannan makon ya ɗan jinkirta, yana cewa zai ci gaba da zama a kujerarsa har sai an gudanar da sabon zaɓe. A jiya Laraba, John Bekob ya amince da zaɓin majalisa na Sadir Japarov, mai kishin ƙasa wanda magoya bayansa suka fito da shi daga gidan yar a makon da ya gabata don ya zama Prime Minister. Japarov da magoya bayansa sun buƙaci John Bekob ya sauka. Kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya sun yi mummunar faduwa a rana ta biyu a jere zuwa yau Alhamis, yayin da ake ci gaba da rikicin siyasa a Washington kan sabon ƙudurin tallafin coronavirus. Kasuwannin ta Japan ta faɗi da 0.5 cikin 100 a yau, Kospi ta Koriya ta Kudu ta faɗi da 0.6 cikin 100, yayin da T-Sec ta Taiwan ta faɗi da 0.7 cikin 100. Kasuwar S&P ASX ta Australia ita kaɗai ce ta haska a yankin, da ta cira da 0.5 cikin 100 a hadadar da aka yi da rana. Hang Seng ta Hong Kong ta faɗi da kashi 1.1 cikin 100, Shanghai Composite ta yi ƙasa da sama da maki 2, Kana Sensex ta Mumbai ta yi ƙasa da 0.7 cikin 100. Sakataren Bai Kimanin Amurka Stephen Mnuchin ya faɗa wa manema labarai jiya Laraba cewa yarjejeniya kan sabon tallafin kuɗi da wuya 'yan majalisa su iya amincewa da ita kafin zaɓen ranar 3 ga watan Nuwamba, yayin da shi da shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi kansu ya ci gaba da rabuwa kan bayanai.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko, a yau ne aka yi bikin tunawa da matan da ke zaune a yankunan karkara a duniya. Ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin duba irin ƙalubalen da mata mazauna karkara ke fuskanta. Jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na da ɗimbin mata da suka tserewa yankunansu na karkara sanadiyar rikicin Boko Haram. A wannan rahoto da Haruna Daudabi ya aiko mana daga Maiduguri, za ku je da wasu mata ke fama da matsalolin rayuwa da kuma irin matakan da hukumomi suka ce suna ɗauka don sauƙaƙawa mazauna yankunan karkarar wahalhalun da suke fuskanta.
Ranar 15 ga watan Oktoban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da matan da ke karkara, wadda mafi yawan matan da ke karkara ba su san ma da zamar wannan ranar ba. A ƙasar dai matan da ke karkara su ne matan da ke fama da matsaloli daban-daban, kama da matsalar talauci da ƙarancin ilimi da rashin samun kariya da dai wasu matsaloli na rayuwa. Jihar Borno na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalar taɓarɓarewar tsaro, wadda kuma ya haifar da tumbazan 'yan gudun hijira da daman gaske, musamman mata da ƙananan yara da ke zaune a karkara. Wannan zakan wasu suke samun mabaka a sansanonin 'yan gudun hijira. Na yi tattaki zuwa ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri, ganin cewa har yanzu ƙauyukan akwai matsalolin tsaro, wanda zanta da wata da take ta fito ne daga garin Baga.
Sunana Sa'adatu Ali. Muna nan muna wahala, muna karamu, Allah ya yarda muna nan muna shan wahala, amma Allah ka mana sauki.
Kamar mu wani irin wahala na menene?
Ga mu da marayu.
Kuna da marayu a kasuwar da ke ma?
Muna da marayu.
Samun dogon gari suka zo?
Mun tashi daga Baga.
Marayu nan kuna ne a gaban?
Marayu na ina da 'yan mata 5 maza 2.
Ya bakwai kenan. Me gidan naki bai same sa?
Mai gidana mun yi hijira yayi kariya a ƙafa shi ne Haris.
Kamar abincin da bakwai samu ko menene?
Abinci ma wani bai da katin abinci, wani yana da shi.
Sai kina da shi?
Ni ban ni da shi gaske.
Ba ki da shi?
Ban ni da shi.
Ke kike ce da waɗannan marayu?
Marayu muna nan dai muna shan wahala mu ne ma, har muna fasta masara ma a cikin gare shi.
An ci wani lokaci ma kukan turo yaran ku su yi bara? Samu abin da za ku ci?
Samu abinci.
Na ku ci ku faɗi damuwar ku ga gwamnati, me kuke so gwamnati ta taimaka a cikin wannan sasani naku?
Za mu sai gwamnati ya taimaka mana da abin shi, ya kula mana da yaran mu a makaranta, shine damuwar mu.
Hajiya Zuwa daga Gambo ita ce commissioner ma'aikatan harkokin mata na jihar Borno, da kuma na so mu tabbata game da irin matakan da suke ɗauka na taimakawa matan da ke zama a karkara.
Kun san yanayin abubuwan da suka faru a Borno, musamman matsalar mu da 'yan Boko Haram, ya kasance yawancin mutanen karkara abin ya fi shafa, domin a cikin wannan hali sun bar gidajensu a ƙauye, yawanci kuma manoma ne. Saboda haka matan mu na karkara a gaskiya wannan fitina ta Boko Haram ta fi shafan su. To a gwamnace dai shi yasa shi mai girma gwamna Professor Babagana Umar Zulum ya ba da karfinsa wajen tabbatar da cewa an samu zaman lafiya domin mutanen mu na karkara su koma gidajensu. Domin in sun koma gidajensu za su ci gaba da harkar noma, don to mu a Borno sana'ar noman ita ce sana'ar mu. To yau mun waye garin Allah, mun tsinci kanmu a cikin wannan hali. Ko waɗanda suke zaune kamfin 'yan gudun hijira, wasunsu su mata misali a ƙauyuka daban-daban ana haɗa su cikin wannan talafi don a kyautata wa matan ƙauye da suke noma da kiwo.
Hajiya Zuwa daga Gambo kenan, commissioner ma'aikatar harkokin mata na jihar Borno, ke bayani game da wannan rana na yau wato ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar matan karkara. Haruna Dodo biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dodo biyu. To a can da magaram da ke jamhuriyar Nijar kuwa da safiyar yau ne hukumomin yankin suka bude makarantun boko bayan da aka kwashe watanni ɗalibai na zaune a gida sanadiyar annobar COVID-19. Daga da magaram ga rahoton da Tamar Abari ta aiko mana.
An koma makarantar ne cikin matakan kariya na corona kamar yadda aka saba. Dalibai da malamai sun hallara a makarantu daban-daban. Habu Mudi, magatakarda ne na daraktan ilimi na secondary, ya ce suna da kayan aiki na fara wannan karatu.
Muna da kayayyakin aiki duka kamar da muka saba na kowace shekara, sai dai ba iya cewa ana da su kamar irin na shekaru na wancan da suka wuce. Bakin gwalgwado na muna da wanda za a yi kwara ita wannan kwalkwalkin kakin, kuma wancan wanda aka gaya mana sun kamo hanyar suna shirin zuwa, za a turo mana su don mu samu daga baya sai a rarraba musu. Ya ci littattafai da shi kamar kayi da duk da wani wadda suna sama hanya. Ba mu da matsalar da malaman makaranta, muke ganin lalle su zo su kama kurum a koma na kwalitin da matsalar dama menene ba su kan biya ne nasu na alawus-alawus da ake ba su a kan lokaci, kamar misali ba su kontra. Na ce ganin wannan ba komai ba ne ba abinda muka saba yi ne mutane nan da suke sauraron mu a kowane lokaci su zo su gaya mana matsalolinmu wanda za mu samu magance shi a wannan cikin jihar Sani, wanda kuma ya kare mu sai mun aika shi can gurin magabatan mu kuma za mu aika shi. Nake ganin in Allah ya raba wata matsala tunda muna gane mu juna da mu da su, saboda bori ɗaya ne ake matsa yi duka alƙalƙin ci ake so jihar da magana ta shiga kuma ta Nijar gaba ɗaya ilimin ne ake ma.
Su ma a nasu waje ƙananan makarantu na firamare sun ce tuni suka yi tanadi na komawa wannan karatu, cewar Arali Bubakar, darakta na ƙananan makarantu.
Kayan aiki da ja suna ga hannun inspectori tun bara ma da kan mu kare lakol. Akwai mun samu kayan aiki da muka ba su, muka ce su adana saboda su fara da su. Abu na biyu, kun gani akwai wannan haraka kamar bisa coronavirus wannan, saboda gwamnati ta ba da umarni da cewa a diba yanda za a yi kamar yara da mushanni da duk wanda yake kulda nan da tuka tare da masu koyawa, kowa da kowa ya dauki matakai, ya diba matakan da gwamnati ya ce a bisu.
Komawa makarantar an yi ta babu matsala, cewar Musa Kamara, jagora na makarantar Lisi Ahmadu Kuren Daga ta share fagen shiga jami'a ta nan da magaram.
Mun yi emploi du temps duka na professor da komin mun bada les emplois du temps na élève, yau duka kowane professor ya shiga ya rubuta cikin class abubuwan da za a yi. An ba mu bikoki da komi da komi da karton na kaina, babu matsala. Kuna gani ga abin ga guda hudu nan wanda aka shide su.
Kuwa gwamnan jihar da magaran Isa Musa da ya kaddamar da komawa makarantar, jan hankali ya yi ga dalibai kamar haka.
Da uwayensu da gwamnati, kowa na irin nashi kokari, to ya kamata su san ciwon kansu su tsasu yi aiki.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Tamar Abari, kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. Kuma sai rahoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz ya hada mana kan yadda aka bude makarantu a yankin jihohin Adamawa da Taraba.
Habiba Ibrahim.
Wace makaranta?
Elkelen. Na ji daɗi.
Ko me sake jira ne?
Don mun kusan watanni shida gida.
Sunana Saliu. Ni ina aji na SS2. Gaskiya mun yi farin ciki sosai saboda mun dade ya zaune a gida.
Wasu dalibai kenan. Amma bai na farin ciki su da sake bude makarantu. bayan da aka shafe da watanni biyar a gida sakamakon bullar annobar cutar ta coronavirus.
Gaskiya yau na nuna farin ciki na ga dawo makaranta.
Kamar birane su makana hukumomi sun bi sahojin bude nasu makarantu. Ga mali ta bakin wasu dalibai a garin Ganye da ke kan iyakan kasar Kamaru.
Da farko sunana Awal M. Muhammad, dalibi a makarantar Government Junior Secondary School Old Market Ganye, ni ne shugaban dalibai na makarantar. A gaskiya ina farin ciki da dawowar mu makaranta. Kasancewa da ba don wannan annoban ba da mun dade da rubutawa. Fata na dai Allah ya ba mu sa.
Ni ce mai suna Dogara Ezekiel Alibata a makarantar Government Junior Secondary School Old Market Ganye. Na ji daɗi yadda aka buɗe wannan makarantar da rubuta exam na GCSE. Allah Ubangiji ya ba mu sa.
Sunana Bilisu A. Muhammad, ni ɗaliba a makarantar Government Junior Secondary School Old Market Ganye, shugabar ɗalibai. A gaskiya dai ina shirye-shiryen karatun da aka koyar da mu. Ina karatu, ina duba akan Allah dai ya ba ni sa'a.
To ko ne irin sai ko za a ce rufe makarantun ya jawo a yanzu? Hassan Boboy wani malami ne da ke karantarwa a wannan makaranta ta tsohuwar kasuwa.
COVID-19 ko kuma coronavirus ta haifar da illa mai yawa a bangaren ilimi a Najeriya. Don dalibai sun shafe wata da watanni suna zanne a gida. Wannan zai jawo cikas koma baya a bangaren ilimi, don ba kowane dalibi bane ko daliba za ta ko tana zanne a gida ta buɗe takardunta ta yi karatu. Ba kowa bane suke da reading culture.
Ga wayanzu a wasu makarantu da na duba a jihar Adamawa da Taraba, musamman ma makarantun da ke karkara, akwai matsalar tazara da kuma feshin da aka ce za a yi. Kana kuma ga rashin na'urar duba zafin jiki, batun da kungiyar malamai ta NUT ke makokawa. Kwamarar Rodin Nathan shi ne ma shugaban kungiyar malamai ta NUT a jihar Adamawa, ya ko bayyana halin da ake ciki a yanzu.
Gwamnati ta san ba mu da ajujuwan nan. Gaskiyar magana, za mu ajiye yaran a gida ko za mu yaya da su? To register 350 kenan. To an ce maka za ka yi tazara mita biyu.
Mutane shi ne aji.
Tambayan da za ka so ma tambaya shi ne ba? Shin kam me ya sa mai haɗa yaran nan 150 a aji ɗaya? Shin rashin malamai ne ko rashin ajujuwa? Idan rashin malamai ne an samu ƙari malamai? Idan kuma rashin ajujuwa ne akwai ajujuwan da aka samu? Sannan kuma aka ce idan za a yi tazaran din in ta kama a yi shifting a kuma nemi ƙarin wukatai wanda za a yi, shi ne na ce ba yanzu duk aikin nan fa akan malami ne zai sauko. Kuma duk maganan da ake ba kira sunan malami ba.
Wace gilo
ba yi maganan malami ba? Malamin nan fa ya zauna shekara 14 a primary. Bai da promotion, bai da leave grant, bai da yearly increment. Malamin ne yanzu kana so ka sake daura masa wannan nauyi, kana sake kara masa wani lokaci, akwai kuɗin da ka shirya zaka bashi?
Ko ba ku ba su shawara ban lokacin suke
ai shi ne shawara din ai an kira mu meeting ai na faɗi wannan a meeting.
Tun farko hukumomin ba da ilimi a matakin jihohi sai da ko suka ce sun shirya tsauka kafin masu ba da umarnin da a bude makarantu. Dr. Sali Atiku da ke zama shugaban hukumar ba da ilimin bai ɗaya ta UB a jihar Adamawa, ya ma bai na min irin matakin da suka dauka kafin su bada umarnin a bude makarantun.
Lalle mun zo na mun yi tare. Na farko tukuna dole ne a tabbatar ana da wannan face mask din nan da sabulun da wanke-wanke da su bokutan da sauransu da kuma distance tazara din. To da damuwa yanzu shi ne ta wajen tazara. Na bada ma aji akwai yara 40 cikin cinkoso.
Wasu ma kusan 100.
Wasu ma kusan 100. Yanzu an ce ai dan bada tazara, to kaga wannan sai an fasa su zuwa ajujuwa guda uku. Saboda haka in aka fasa aji uku kuma dole a nemi malamai daban-daban guda uku. A da malami guda daya zai dauke su dare da wani abu, to amma yanzu za a fasa su guda uku. To dole ne wasu su zo da safe, wasu su zo da rana, wasu su zo da yamma. Wannan ne zai taimaka a samu ai tazaran, sannan kuma a samu a cimma wannan asaran nan da aka yi na watanni hudu ko biyar. Dole ne a gara ta
ta muka da malaman da su cika wannan gurbi.
To malamai din dole ne a zo a taimaka. Malaman suna nan, dole su yi sacrifice. In dama kana aiki awa takwas ne abun nan, to yanzu dole ka dan taimaka wannan dan lokacin, har lokacin da za su gama term din su rubuta jarabawar su.
Ku kuma za ku taimaka musu ganin kan cewa akwai ma malamai a kanin hukumomi da har yanzu ba a biya su ba, ga kuma hutu da sauransu.
To gwarai da gaske, wannan ma muna nan muna kiran gwamnati akan a zo a yi wannan. Malami ana nan ana neman taimako daga wajen shi ma gaskiya gara a gaza masa a dan biya shi harkokin shi, ba dai wane ke nema ba, dan kadan ne sai a samu a basu.
Yayin da ma ake bude makarantu, wani batu kuma da ke tasowa a yanzu shine na karin kudin makaranta da ake yi, musamman ma makarantu masu zaman kansu duk da cewa gwamnatin tarayya ta alƙawarin cewa za ta taimaka. Malam Abdulrahman Marafa, da ke cikin shugabannin kungiyar masu makarantu masu zaman kansu a Najeriya, ya ma bayyana dalilan su na ƙarin kuɗi.
Aji idan karfin ɗalibai sai a ware musu aji. Yanzu wasu makarantu staff room ma ya zama class, library ma an gyara shi ya zama class. Don saboda dai ya zama to an cimma wannan buri da ake bukata da.
Akwai mutum kan cewa kun tsawala kuɗaɗe, yanzu akwai makarantar da zama da misali kan cewa da kuɗin bai wuce 17,000 ba, amma yanzu kusan 37,000 an yayi dashin goron zabi da sunsu.
Haka ne, wato abin da yake faruwa shi ne kowane makaranta suna da tsare-tsare irin nasu. To wajen ƙara kuɗin makaranta har ga Allah bai kamata a ce an tsawwala ya kai kaman ƙarin da zai kai 300%. Abu ne wanda muka sani, komai ya ƙara a kasuwa ba wai ita makaranta ita kaɗai ba. An samu ƙari a wurare daban-daban. Idan ka duba ka gani fetur an ƙara, abinci ma ya ƙaru, abubuwa kuma sannan malaman mu yanzu abin da nake gaya maka. Federal government ta ma ɗauki salarin malamai ba na makarantu ba na gwamnati ta challa shi ya kai wani munzuni. An kuna kan ƙoƙarin yin haka. To kaga mu ma dole a private sector ya zama to mun mai da hankali a wajen wannan. To amma wannan duk da haka yadda muke tsawatawa masu makarantu masu zaman kansu ba hujja ba ne wanda za a ce kuma an ƙawwala ya kai can. Kowanne tana da kima da za ta duba da bai kamata ta ƙara ya wuce 20-30% ba. Wannan lallai muna jin kundin su akan haka.
Kun zana da gwamnatin tarayya ita Federal Ministry of Education ma'aikatar ilimi ta tarayya ta ba ku wani tallafi, an ba ku tallafi ko?
A'a, tallafin da yana kan processor yanzu. Mun zauna da minista shekaran ranar Alhamis, mun zanna da shi, mun tattauna abubuwa da dama, a ciki kuma akwai tallafin da kuma akwai abin da ake kira survival fund. Wanda wannan an tanada shi ga malamai malaman makarantu masu zaman kansu wanda za su cice ka form din malami direct taimakon zai zo daga ainihin federal government za su iya bada fama da 30,000 zuwa 50,000. To wannan shi ne tallafi na gwamnati da ta shigo ko za ta shigo da shi amma ana kan process din. Magana da nake gaya maka har yanzu babu tallafin naira ɗaya da federal government ta cire ta ce ta ba wa makarantu masu zaman kansu. Disertiri na jiha, babu wani wanda aka ce an ware wani tallafi na musamman wannan a ba wa makarantu masu zaman kansu.
Koma da menene, fata ko shi ne Allah sa an dawo makarantu lafiya. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Tagai da Ibrahim Abdul Aziz. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Murar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare, kamar kullum Allah ya kawo mu wani sati domin kawo muku labaran wasanni. Shin labaran wasannin wannan sati sai batu ne kan wasannin sada zumunci da kungiyar kwallon kafa Najeriya wato Super Eagles ta yi da kasashen Algeria da kuma Tunisia da aka gudanar a kasar Austria. A fafata da aka yi da kasar Algeria an tashi Algeria na da ci ɗaya, ita kuwa Najeriya ba ta da maki. Sai na biyu da aka yi tsakanin kasar Tunisia inda aka tashi 1-1. Manufar wannan wasan sada zumunta shine ya share fage domin tunkarar gasar cin kofin kasashen Afirka. Kan hakan ne na gayyato mai sharha kan harkokin wasanni da rubutawa Musa Ishola Akanji Adeyemi domin yayi bayani dangane da halin da kungiyar kwallon Super Eagles din ke ciki. Ga abin da yake cewa,
akwai alamun gaje a jikin su. Idan ka dubi wasan mu da Algeria ga cewa ba inda muka yi fice, inda kawai zan ce mun yi fice shine mai tsaron gidan mu tunda ya hana shiga kwallaye su shiga cikin raga da yawa banda wannan ɗayan da ya shiga. Idan ka dubi wasa na biyu mudan yunkuro ba wasu saboda mun jefa kwallo ba a raga ba saboda wannan ba akwai wasu wurare da naga cewa mun dan yi kokari kaman a baya number 3 da number 2 gaskiya sun yi fice da shi kuma mai tsaron gidan mu amma idan ka duba tsakiya to anan ne muke da matsala ban san me tunanin masu horar da ƴan wasan mu ba suka kawo Ahmed Musa yanzu ya buga tsakiya Ahmed Musa ba mai buga tsakiya bane idan kuma ka duba Leon Balogun idan yaje ba ya dawowa da wuri to shi ma gajiya ya gaji to gaba ɗaya idan ka duba tsakiyar mu da tsakiyar wanda kike mu defense akwai wanda suke su suna tsake ne suna kare gida da kuma wanda suke su suna tsake ne su suke bada kollo mana gaba to duka gaskiya muna da damuwa wannan wuraren
to me kenan abin
ya kamata ne a nemi su waye za su iya tsayawa a wannan wurin su tsaya tsayin daka su tsare gida sannan kuma su dinga ba wanda za su jefa kollo a raga su dinga ba su
menene ya kamata ce shi ne horar da wasan dai
ai na sha fada ni dai a rayuwa a cikin rayuwa na dai na fi so a ce mu samu dan Najeriya wanda ya san Najeriya wanda ya san yaran Najeriya yanzu ya zama shi ne mai horar da wasan Najeriya idan ba haka muka yi ba kaga shi garin Rodrigo sai dawo tunda aka je hutun kullun ya koma garin su yanzu ma daga can yake da abubuwan da yake yi a garin su ne
wannan dama shiri ne don tunkarar wasan da za yi na zuwa cin kofin kasashen Afirka a tada tsumbun su ne yawa to ya kaga abun zai kasance
inda da wayannan ne za mu je mu tunkari ko Benin Republic ko kuma Lesotho to gaskiya muna da sauran aiki saboda kamar yadda na faɗa shi ma masu horar da ƴan wasannin sun zo suna abin da ake cewa experimenting suna gwadawa ba san da wadawa za su ɗauka ba to kuma yanzu nan za a yi wasannin a wajen sati biyu ko uku yanzu masu zuwa don za a yi a wata mai zuwa ne kuma za a yi su a biyu ne za a yi ɗaya mako mai zuwa kuma a yi ɗaya to haga wasanni biyu za a yi a jere kenan amma wannan yana kaman ba da su ne ga sun gaji gala a nemo masu kuzari a nemo masu karfi a nemo masu zuciyar cewa suna son su buga wasa ma Najeriya su yi rawan za su taka rawan da za a zo a gani amma idan da wannan ne za mu je to gaskiya ba yi tsammani za mu je ko ina ba
Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya
ta gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labarai a takaici
hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce mai yiwuwa matasa da mutane masu lafiya za su jira zuwa shekarar 2021 kafin a yi musu allurar rigakafin COVID-19 shugabar masana kimiyya ta hukumar ta WHO Sumiya Suminatana ta fadawa yau Laraba cewa hukumar lafiya za su fi ba da fifiko ga batun kiwon lafiya da ma'aikatan da suka fi fuskantar annobar kamar jami'an tsaro da masu ba da agajin gaggawa sannan tsofaffi akalla mutane 30 sun mutu sanadiyar ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ambaliya a kudancin India a cewar jami'a a yau din nan Alhamis wani jami'in yankin ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP a garin Hyderabad inda nan ne wurin da manyan kamfanonin fasahar zamani suke cewa mutum 9 sun mutu a lokacin da bango ya faɗo musu kana wasu mutum 10 sun hada da waɗanda wutar lantarki ta ja su da kuma waɗanda ruwa ya ci su ma'aikatan kashe gobara sun shiga rana ta 5 yau Alhamis a kokarinsu na kashe gobarar daji a wani gandu a tsaunin Kilimanjaro wanda shine mafi tsayi a Afirka misalin albarkatun kasa da yawon bude ido na Tanzania Hamisi Kikongalla ya faɗa jiya Laraba cewa wutar tana barazana ga yankin muhallin halittu wanda ke ɗauke da halittu daban-daban da suka haɗa da tsuntsaye macizai da kuma dangin kadangaru shugaban kasar Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov ya yi murabus yau Alhamis bayan an shafa kwanaki 10 ana tashin hankali biyo bayan takaddamar zaɓe yana cewa yana son ya kauda rangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga waɗanda suke neman ya sauka da kan kujerarsa Kyrgyzstan ta faɗa cikin rikici tun ranar zaben ƴan majalisa na ranar 4 ga watan Oktoba wanda ƴan adawa suka yi watsi da shi bayan da aka bayyana abokan Jeenbekov a matsayin waɗanda suka lashe zaben bayan da magoya bayan ƴan adawa suka fantsama kan titina da kuma kwace gine-gine na gwamnati hukumomi sun soke zaben.
Masu haro da haka ne kuma kawo karshen shirin nan baki daya a wannan yini, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin shi Muhammad Hafiz Babalawan da ya ci ni gabatarwa, sai kuma Julie Latest Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kwana lafiya.